1446 wanda yake daidai da yau 3 ga lissafin Maris a kalandar Nasara en Mushan shekara ta 2025, kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba. Har yanzu dai muna nan a cikin suratul Baqara, yadda a jiya mun yi matashiya akan aya da muka kwana akan tabara, yadda yau za mu daura zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki hukunta ma iya kaiwa. Allah ya ce kutuba alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Allah ya saka da alheri. Ubangiji madaukakin sarki ya ce kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalman kutiba yana nufin furida. Kutiba alaykumul qital an farlanta muku yin yaki, wa huwa kurhul lakum amma fa ba ku so, shine kurhul lakum. An sa ku ne ku yi yaki amma dai ranku baya so. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa asa an takarahu shay'an, to ku sani yayi kusa ya zama kuna kyamatan wani abu, huwa khairul lakum amma fa abin alheri ne a gare ku. Wa asa an tuhibbu shay'an, sannu da sannu kuma za ku so wani abu, wa huwa sharrul lakum amma abin da kuke so din sharri ne a gare ku. Wallahu ya'lam wa antum jahilun, shine bi ma'ana wa antum la ta'lamun. Allah shine masani amma ku abin da kuka sani na menene zai zama mai amfani a gare ku, ko me zai zama mai cuta a gare ku. Wanda wannan aya in ka dauke ta ayar da take tana bayani ne akan yaki. In kai bayanin ta akan yaki, sannan ayan ana daukan ta jingina ta ga dukkanin wasu abubuwa na ibada, saboda al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab. Hakika sababin shine magana akan yaki, amma in ka dauki ragowar jimlolin ayan, in ka cire kutuba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum, sai ka dauki wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Abubuwa da dama da mutane suke so ba su bane suke zama musu alheri, sai daga bayan abin ya faru za su gane cewa fa mu ne muka yi ta hankoro, muna ta haƙilo akan sai mun samu nasara akan abu kaza. Bayan abin ya faru kuma sai su gane abin da suka nemo wa kansu din sun debo wa kansu ne ruwan dafa kansu. Sau da dama irin wannan abin ya faru, musamman mu a nan Najeriya mukan iya zama wato fassara kai tsaye ga ita wannan aya. Hakika yaki abu ne wanda musulunci ya zo da manufa ta kar ayi yaki. In ka duba tarihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yake zaune a Makka ya samu tozarci da walakanci, ya samu cin mutunci da cin zarafi, wasu ma marasa galihu a cikin mabiyansa kashe su aka yi saboda ana ganin ba su da wanda zai tsaya musu. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da manyan mutane kamar Abu Talib bin Abdul Muttalib, kamar su Hamza bin Abdul Muttalib, wannan duban fannansa ne, yayi mahaifinsa ne. To sai zamanin waɗannan sun zama masa kariya a hannu guda, ana jin kunya da kuma ganin martaba da matsayin iyalinsa Khadija bint Khuwailid. Waɗannan manyan mutane wanda suna da daraja a fuskan su Qurayshawa, wanda suke makiya ga addinin Allah a wancan lokaci, ba sa iya taɓa manzon Allah saboda lura da girman waɗannan mutane. Amma fa an kashe irin su Sumayya, an kashe irin su Yasir, mahaifa ga Ammar bin Yasir, a kan idanunsa kuma aka yi wannan aika-aika. An tozarta na tozartawa irin su Khabbab bin al-Arat, za a saka ƙarfi a wuta sai ya yi ja. Wannan ka tambayi makera za su gaya maka wannan. Sai ƙarfin ya ja sai a ɗauko a ɗaɗa masa, sai zufan jikinsa ne da mayuƙon fatan jikinsa za ta bushe zafin wannan ƙarfe, saboda sun zurutun zalunci, don kawai ya ce ya yarda cewa Allah shine Allah, kamar irin su Bilal, an danga cire masa kaya daga shi sai riga, a kwantar da shi a zafin Ramat, a zafin Sahara, an yi musu gwale-gwale, kuma ana musu dauke daddaya. Daga nan Annabi ya ce musu su hijira daga Makka su zo Habasha, domin a Habasha akwai wani sarki shine Najashi, wanda shi wannan sarki din mutum ne, mutumin kirki wanda yana da adalci, yana amfani da littafin linjila a hannunsa. Da kuma suka je din sai zaman su a gurin ya zama musu alheri. An yi hijira zuwa Habasha karo na farko da karo na biyu. Abinda muke so mu kai ga kai shine ana ta kokarin kashe su, har daga ƙarshe ƴan Madina suka zo suka kawo chaffa, sun yi imani da Annabi kuma za su goya masa baya. Su sahabban manzon Allah da suka ga haka sai suka ce, to yanzu kan Annabi ya kamata mu mai da martanin cin kashin da waɗancan suka yi mana. Sun kwace mana dukiya, sun ci mana zarafi, sun kashe wanda Allah ya sa za su iya kashewa a wancan zamani na kunci, a wancan zamani na wahala. Yanzu fa mun fara yin yawa, ya kamata mu mai da martani. Amma sai Allah madaukakin sarki yake cewa Annabi ka gaya musu, kuffu aydiyakum wa aqimus sala, ku rike hannayenku kada ku yaki. An walakanta su a Makka kar mu manta, har suka yi hijira zuwa Habasha. Aka ma bi su Habashan ana neman Najashi ya bada su, ce wai gudaddu ne, fantararru ne, tsageru ne, sun yan tawaye ne, sun gudu wa gwamnatin kasar su. Saboda haka suna neman wannan gwamnatin ta dawo musu a yi ta fuldan diplomasiya, kada a ba su diplomatic me yake kiransa, kada a ba su wani tsari na diplomasiya da za a ba su dama su zauna a wata ƙasa da ba ta so, a dawo da su domin a hukunta su akan laifin da suka yi na bijirewa gwamnatin ƙasar su. Najashi ya yi wancan. Allah madaukakin sarki suna kokawa Annabi ya ba su dama su mai da martani. Allah yana ce, kuffu aydiyakum wa aqimus sala, ku rike hannayenku kada ku yaki, ku ci gaba da yin sallah har sai da tura ta kai bango. Allah da kansa sai ya ce, usina illazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Anan ne fa suka dauki makami, kuma har abin da ya faru na yaki-yaki, kuma duk yaki-yaki manzon Allah baya tura askarawan ba su je yaki, face sai ya zauna ya musu abin da ake ce masa wayar da kai. Idan kun je yaki kada ku hau kan mutane da sababi, ku fara kiransu zuwa ga addinin Allah, ku karantar da su musulunci. In sun karba, manzon Allah ce shikenan, idan sun ji karba to ku gaya musu babu dole a addinin musulunci, su zauna a addininsu na maguzancinsu, su zauna a addininsu na kafircinsu da suke yi. Amma fa za a ke karban jizya a hannunsu. In sun ba da jizyan nan, wannan zai ba da dama askarawan musulunci za su kare musu dukiya, za su kare musu rayukansu, sannan ba su da lafiya za su je asibitocin gwamnatin musulunci a musu magani kyauta. Wannan shi ne amfanin karban jizya a gunsu. Gwamnatin musulunci tana ba da magunguna kyauta wa ahalul Islam, amma duk wanda ba musulmi ba da yadda zai zauna ba zai ci amanar musulmi ba, ba zai yi amfani da shi ba a ci zarafin musulmi, ba zai ba da kafa ba ta yadda za a shigo a yi wa musulunci barna. To ya yi zamansa, amma zai kimiyyar jizya, ba za a bari ba a taɓa masa dukiya, ba za a bari ba a taɓa masa mutuncinsa da sauransu. Kuma in ba shi da lafiya zai je asibitin gwamnati a yi masa magani kyauta a asibitin musulunci. Sai dai shi wannan jizyan da yake bayarwa ita ce za ta zamo kaman makara ko madafa ga abin da za a kare masa na dukiya da lafiya da mutunci da kuma jinya in ta taso masa. Allah madaukakin sarki ya farlanta cewa sahabban manzon Allah su yaki, amma wasu daga cikin sahabban suna ganin haka din zai jawo zubar da jini da yawa. Shine Allah madaukakin sarki yake bayani a nan cewa kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, an farlanta muku yin yaki alhaliran ku baya so. Amma cikin yin yaƙi din akwai hikimomi masu yawan gaske. Mafi girman ƙololuwa daga cikin hikimomin yin yaƙi shine mutum zai samu aljanna madaukakiya. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtiluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injil. Inji Allah madaukakin sarki ya sanya yaƙi ya zamo kaman cinikayya ne tsakanin bayinsa da kuma zatin Allah. Inna Allaha ashtara, an yi yarjejeniyar cinikayya tsakanin mu'minina da Allah madaukakin sarki, cewan zai ba su tukuicin cinikin, kudin da za a bayar na an kulla wannan ciniki shine gidan aljanna. Me za su yi shine su fita fagen fama don ɗaukaka addinin Allah, su yaƙi maƙiya Allah, su a kashe su, su ma su kashe, wannan alƙawari ne a wurin Allah ba kan addinin da manzon Allah ya zo jaddadawa na musulunci aka fara ba Allah ya ce wa'adan alaihi haqqan alƙawari ne na gaskiya daga wurin Allah fi Taurat Allah tattafe da suka gabata kamar littafin At-Taura wal Injil da kuma littafin Injila da ma cikin Alƙur'ani din gaba daya idan an yaki za a samu tagomashi na samun daraja madaukakiya a gidan aljanna ko kuma na daga cikin hikimomin yaki in ka cire wancan mafi ololuwa idan har kun yi tanadin yaki to lalle kun wuce ake muku cin kashi matukan kuna da tanadin yaki to kun wuce ake muku cin kashi kun yi rigakafi kenan ba za a mai da ku karan bara ba ana yin karan tsallake da ku ba za a ke yi ba kowa ya kawo muku wafta da fauta ana ganin cewa ba ku taka kara kun karya ba ko kuma za a iya muku cin kashin da ake so ba tare da kun yin katabus ba ubangiji madaukakin sarki yayi umarni da a tanadi kayan yaki babu laifi a ce kuna da nuclear weapon a kasarku ya zama ta mallaki makamin nuclear kuma tana da missiles kala-kala tana da jiragen yaki na zamani suna da makamai masu linzami da sauran dukkanin wani abin da ake tinkafo da shi a zamanance wanda zai zama barazana ga sauran kasashe me yasa muke kallo yanzu Korea ta Arewa take cin kashinta take cin karanta babu baka to mu ma da ya kamata muke cin ragonmu mu kuma babu baka so su ci karansu ko mu ci rago to amma abin takeici shine mu makamin mu har yanzu yana nan ordinary makami ne irin nada wani abin takeici shine in kana tambayan sojojin Najeriya in kana da wani aboki ko da ko dan uwa da yake soja zai gaya maka sai an je ana kwabzawa tsakanin su da yan tsararin yan ta'adda sai ka ji dirin bindiga da rugugin bindiga din da yan ta'addan suke harbowa soja ko yan sanda jirinta da ƙarfin gudunta yafi na su sojojin Najeriya din to su wadancan ina suke samu in har tsageru za su samu makami mai cin nisan zango ko mai ƙarfin gaske mai zai hana gwamnati ta siyo wa sojojinmu a nan Najeriya to har yanzu a ce wai da makami irin na da ake amfani wanda bada daga baya-bayan nan ba a baya can suna amfani ne da wata bindiga da ake ce mata clashin kamar harba kalabi ba ta da wani tasiri ko kuma double barrel akwai bindiga da suke ce mata double barrel da clashin kusan duma nan su ɗaya ne ba sa cin nisan zango ko ba su da wani tasiri na a zo a gani ta yadda a wancan lokaci yan fashi sukan zo da AK-47 sojan Najeriya kuma ba kowa bane ma yake rike ta a wannan lokaci ne to a yanzu ma sai ka ga AK-47 din amma su kuma suna zuwa da machine gun dan ta'adda yana da machine gun sojan Najeriya yana da AK-47 ta yaya mai AK-47 zai fada da mai machine gun guda ɗaya zai iya fatattaka kusan bataliya guda saboda kafa ta kawai zai yi yake control ɗinta tana harba abin da za ta harba to lalle tanadin kayan yaki yana daga cikin tanadi da kuma tsimi na samar da zaman lafiya wa iddu lahum mastada'atun min quwwatin wa min ribadil kayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum shi yasa North Korea suke cin karansu ba babbaka ko babu wanda zai takale su sai dai ta cacan baki saboda makamin da ake tunanin suke da shi din ba tunani bane sun mallaka ƙarfin iyawa na sarrafa makamin sukan ma fita kan teku su auna ma'ana sai abinda ake ce masa atasai su gwada cilla makamin nasu su yi faredin makamai irin wanda suke da shi kiran zamani masu cin nisan zango da wanda ake control din su bayan an sake su ana kwatanta ga yadda za su yi mutum yana ƙasa yana kwatanta yadda makamin yana sama ga yadda zai ce ya fada to babu ko shakka wannan kenan game da yaki to idan mun dauki sauran ayyuka na ibada zaka iya jingina su har yanzu ga wannan domin sama wa kanka sauki wurin aiwatar da ibada a cikin nutsuwa Allah shi ya farlanta maka yin azumi saboda haka kada kake jin cewa yunwa za ta dame ka ko alsa za ta yanke maka tsakaninka da yin azumi ko kuma ka fara tunanin salloli guda biyar akwai takura a ciki hakika abubuwan da kake kallo Allah shi ya sanya muke yin alheri wa dangi ka kyautata wa iyaye kannan iyaye ka kyautata wa ƴan uwanka ƴan uwa ko kuma ƴan uba wanda Allah ya sa kuna da alaka da su ta sanadiyyar auratayya ko haihuwa kai iya kokari ya zamo a tsakanin kai da su akwai kyautatawa ihsani da ciyar da su dadi babu ko shakka yin wannan yana daga cikin abubuwa da kan kai mutum zuwa ga gidan aljanna zamewa ga wannan kuma mutum ya ji baya son yi yana daga cikin abin da ke sanyawa mutum ya zama ya samu tarnaki wato a tafiyansa ga rahaman Allah Allah madaukakin sarki ya ganar da mu shi yasa daga ƙarshe Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah fa shine masani ku ko ba abin da kuka sani dan haka in Allah ya ce ku yi kaza to yin abun akwai alheri a cikin sa. A gaba sai Allah ya ce mu
yas'alunaka an yashhiha wa min qitalin fi
na'am
qitalun fi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
الله يسعدك يا الهيري. وبنجي مدعو كتير سركي يجي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. صاحب بيسن سوسنا ما كتنبيع. Game da yin yaki a cikin wata mai alfarma, meye hukuncinsa? Kul qitalun fihi kabir, kace to lalle yaki a cikin watanni masu alfarma abu ne mai girman gaske, laifin ya kai matuka. Wasaddun an sabilillah, kuma yana daga cikin mataki da ake bi wurin tare mutane zuwa gabin hanyar Allah. Wa kufurun bihi, kuma yana daga cikin salo na kafircewa Allah madaukakin sarki. Wal masjidil haram, da kuma sanya mutane su bijirewa masallaci mai alfarma na Kaaba. Wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah, amma fitar da mutane a hana su zama a ɗakin Kaaba, a hana su bautawa Allah a masallacin harami, yafi girman muni da kuma zamowa babban zunubi a wurin Allah. Wal fitnatu akbaru min alqatl, fitna ashirku tafi girman matsayi na muni da kuma munin zunubi sama da a ce a yaki. Wala yazaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba suna yaƙanku. Hatta yuruddukum an dinikum in istada'u, har sai sun sa kun yarda kun bar addininku in fa za su iya yin haka. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut, duk wanda ya yarda a cikinku ya bar addininsa kuma bai dawo ba, da ya rashin sa'a ya mutu. Wa huwa kafirun, yana matsayin kafiri. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya, wadannan irin su ayyukan su gaba ɗaya sun ruguje na lada da suke a gidan duniya. Wal akhira, haka a ranar lahira za su tashi a tutan babu. Wa ulaika ashabun nar, kuma irin wadannan su ne tantagaryan yan wuta. Hum fiha khalidun, in sun shiga wuta din babu fita, da wama za su yi dindindin. Innal ladzina amanu, lalle wadanda suka yi imani. Wal ladzina hajaru, kuma suka yi hijira. Wajahadu, kuma suka yi jihadi. Fi sabilillah, domin ɗaukaka addinin Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, irin waɗannan su ne masu kwaɗayin rahman Allah. Wallahu ra'ufun, wallahu ghafurur rahim, Allah shi ne ghafur mai gafara, ar-rahimu mai jinƙai ga bayinsa. Waɗannan ayoyi suna mana ishara ne ga abin da sahabbai ba sa yi, kuma sai sun tambaya abin zai baka sha'awa ga rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Bashir bin Sa'ad, ɗaya daga cikin zaratan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace muna zaune a majalisi Sa'ad bin Ubada a Madina, a wurin da Sa'ad dan Ubada yake zama. Fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ga manzon Allah ya fito zuwa gare mu. Muna zaune a majalisin Sa'ad dan Ubada. Fa sallama alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya zo yi mana sallama, muka amsa. Anan bayan an amsa sallama, an yi gaisuwa kamar yadda aka saba, sai shi Bashir bin Sa'ad, baban Nu'man bin Bashir, sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad amarana an nusalli alayka wa qad alimna kayfa nusallimu alayka wa kayfa salatu ya rasulullah. Su sahabban manzon Allah wasu irin halitta ne da Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin nau'in mutanen duniya gaba daya, kamar yadda manzon Allah din da kansa yake faɗa. inna Allah ta'ala ikhtarani ni Allah madaukakin sarki musamman zabo ni yayi tantancewa akai a cikin mutanen duniya gaba daya ayan annabi adam wanne ne wani rukuni ne na mutane saka fi zamowa ololuwa a fage na da'a sai aka zabo sahabban manzon Allah da kuma annabin a cikin su to yanzu su da annabi din zabo ku a cikin su gaba daya idan kuma sai aka duba wane ne fi nagarta sai aka ga manzon Allah shi yasa ake kiransa zababban zababku an zabo su ne a cikin ayyan annabi adam sai aka hada su da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka duba da su da annabin wa yafi zama wa nagartacce sai aka ga annabin ne yafi su dan haka ake kiran annabi muqtar zababbe Allah ne ya zabe shi musamman a cikin dubun dubun nan ayyan annabi adam sai aka ba shi manzanci sai aka zabo masa sahabbai kuma wanda za su kasance mutanen kirki masu faranta masa rai wanda za su ke taya shi wurin isar da da'awa da kuma isar da kalman Allah madaukakin sarki a bangasa sai zama na waɗannan mutane ba sa yin komai sai sun tambaye manzon Allah Allah madaukakin sarki ne yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi haqiqa Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka bada gaskiya ga Allah sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati ga annabi din wa sallimu ku masa sallama suka ce to assalamu qad alimnaha sallama da mun riga da mun santa wa kaifa sala ko ya mane da ake yin salati sai manzon Allah ya ce qulu ku ce anan ne sai malamai suke cewa to yanzu idan kai ka zo ka kirkiro wa kanka salati kar ka manta waɗancan mutanen fa larabawa ne larabawa ne tantagaryen larabawa yawancin su makure shawa ne amma yanzu gashi sun zo suna neman manzon Allah ko ya musu yadda ake yin salati ai da sai su ci mun iya larabci bari mu shirya kalmomin da ya dace na girmamawa da darajantawa kamar yadda maroki in an zo ana biki suka lallaka sai su ga dan gari da suka saba da shi sai su ce masa wancan me kaya kala kaza ka san shi yace eh dan ga yana wani abu akan sa shi yasa sai abin ya baka wa maki ba ko yanzu sai maroki ya je da kokarin zuga shi wani dan gari ne yake ba su sirrin cewa wane ne dan wane asalin sa da ma dan damban ne ya tafi wuri kaza ne yanzu dawaye to sai su yi amfani da wannan daman kaga dai jinin su wane gidan su wane farin kaza 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 masu kyauta ba sa bako shi kun yi jan zuga shi sai dauki kudi ya ba su to sai zamana su sahabban manzon Allah duk da kwarewar su a larabci ba sa iya shirya abu da ka sai sun tambaye manzon Allah ya ake manzon Allah ya ce musu qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad sai ku yi musu salatu ibrahimiyya dan haka ana buƙatar duk abin da zaka yi ka tabbata ka nemi sani ka yi tambaya a wurin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai muka ce kai yanzu ai annabin baya ne sai Allah ya kare mana tanaji a cikin alqur'ani yace fasalu ahlul zikr in kuntum la ta'lamun ku tambaye masana addinin musulunci sai su muku bayani ana komar da komai ne zuwa ga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da bayanan cikin hadisansa za a koma a ga wani hukunci akan nau'in abu kaza wani abu ya zartar akan abu kaza da kaza saboda haka suna tambayan manzon Allah ne akan yaki a cikin watanni masu alfarma waɗanne ne watanni masu alfarma suna nan guda uku a jere salasatun mutawaliyatun guda uku ne a jere wanda asalin sababin nuzul na ita wannan aya din manzon Allah ya tura ayari ne na sojojinsa su fita kula koran gadi ko duk wani abin da ya dace dai na tanadi na tsimi domin kariya ga al'umma da rayukansu da dukiyoyinsu sai zamana sun kashe wani ba su sani ba shi an gajin jirin wata ana cikin jimada ta ƙarshe jimada akir ashe an shiga rajab ba su sani ba sai suka kashe mutum amma fa su ba su sani ba sai zamana wannan abin ya zama abin tsego ne abin cece ku ce aka dauki abin ana ta ya muƙidi da shi har a maganar ta dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai an kalusu ya tashi saboda tun da can ana girmama watan rajab kuwa da musulunci ya zo bai rushe wannan girmamawa ba da ake ma watan rajab watanni masu alfarman su ne kamar haka zulqa'ada zulhijja da kuma almuharram watanni uku kenan sai rajab mudar sai watan rajab da ƴan kabilan mudar suke girmama shi allazi baina jumada wa sha'aban wanda ke tsakanin jumada akar da kuma sha'aban shi rajab din kenan waɗannan watanni guda huɗu ba a san ayyaki a cikin su kuma duk wanda ya karya dokan Allah ya karya umarnin Allah madaukakin sarki yaki a cikin su zai hadu da fushin ubangiji watanni ne masu darajar gaske to wani tayi bai ce kuma shi ramadana fa ramadana ana yin yaki a ciki ana yaki a ramadana alfarmar Ramadan bata hana yin yaki a cikin sa ba, amma wadancan watanni guda hudun su kuma an hana yin yaki a ciki. In kaga ba za ka yi yaki a Ramadan ba ta yi saboda kana tunanin kishirwa da sauransu, su kuma can watanni masu alfarma din ba a yadda ba ku kai hari sai fa idan an kawo muku hari, to anan kan za ku mai da martani. Yawa, idan an kawo muku hari a cikin watanni masu alfarma za ku mai da martani domin kare kanku kada ku zamo dan ku nuna musu kuma ba kan wallahi sabani. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace lalle watanni masu alfarman nan suna nan da darajarsu da alfarman su kamar yadda aka sani, kuma ba a son a yi abin da zai jawo zubar da jini a cikin watanni masu alfarma domin abu ne zunubin ya kazanta. Ubangiji madaukakin sarki yace fitar da mutane ko hana su zuwa bautan Allah madaukakin sarki a masallaci mai alfarma, kamar da yadda aka yi a shekarar corona ƙarya, wanda corona din da gaske ta zo a yadda take, amma a wasu wuraren ba ta iya rayuwa. Amma haka aka zuwa ka takure mu, aka hana musallan juma'a hatta anan ba za mu yi sallan juma'a ba, tafsiri ma aka hana. Muna ji muna kallo dole muka hana, alhalin babu corona mu anan, babu ita. Tabbas an yi cutar corona a yadda take, kuma ta yi barnan da ake faɗa ta yi din, ta zubar da mutane wanda har yanzu tana kan ci gaba da yaduwa, kuma tana kashe mutane samfuri take ƙara bayyana yanzu, ba kaman samfurin da aka sani ba da aka yi kokari aka fitar da vaccine da sauransu wanda zai kare. Kuma dama yana daga cikin salo na yan jari hujja su kirkiro cuta daga laboratories su yada wannan cutar, sai kuma su tanadi magani ta yadda kudin da suka kashe na kirkiro cutar da yada ta za su fanshi a sayar da maganin da suka yi domin ya zama antidote na ita wancan, kuma hakan suke ci gaba da yi har yanzu. Su kirkiro HIV sai su kawo maganin HIV, su kirkiro kaza sai su kawo maganin kaza din a yada, amma mutane yawanci ba sa ganewa sai ka samu masana na gaske kamar irin su Professor Abdullahi Ibrahim Kaita na Jami'an Ahmadu Bello da ke Zaria, za ka ga suna maka fashin baki a ilmance saboda daman shi pharmacist ne. An san yadda ake yin, an yi magani an ga baya zama is not marketable, to sai ya kirkiro wani abu da zai nuna wannan maganin shi ne kadai zai iya tasiri wurin kashe wannan cuta da ta bayyana. To dole yanzu kuma za ku yi ciniki da su, sai a fitar da wannan magani a sayar da shi tsadan gaske. In za a sayar da shi naira 1 ne, sai a mayar da shi naira 100, dinki 100 akan asalin farashin da ya kamata a sayar da shi. Kuma ko da an sayar naira 100 a baya, a naira 1 za a ci riba. To yanzu an nan nan ka riban ninkin ba ninki har da ka samu riba. To lalle su kafirai, inji Allah madaukakin sarki ya ce, wallahi zaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba za su ci gaba da yaƙan ku, hatta yuruddukum an dinikum, har sai sun tabbata sun dawo da ku kun baro addininku kun yi ridda. Kuma wannan abun abubuwa ne wanda kullum suna ci gaba da shirye da sisa, in sun yi wannan bata ci ba ko sun ga bata bulle ba sai su koma wancan, suna da plans daban-daban. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratun thumma yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun. Ubangiji madaukakin sarki yace lalle waɗanda suka kafirce yunfiquna amwalahum, suna tara dukiyoyinsu, maƙudan kuɗi suna kashewa, liyasuddu an sabilillah, domin su hana mutane bin tafarkin Allah. Allah yace ku rabu da su, fasayunfiqunaha, za su ciyar da dukiya din, sun mata kunu alaihim hasaratun, sannan za ta zama musu hasara, sun kashe ba su cimma burinsu ba. Sun mai yuglabuna, kuma za a yi galaba a kansu, daga ƙarshe wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun, waɗanda suka kafirce zuwa ga jahannama za a tayar da su. Shi yasa za mu ga suna bullo da abubuwa daban-daban, dan daga ciki sukan iya yin basaja a shigo cikin musulunci din a gurɓata wa mutane tunaninsu. Babban misali shine kamar aqidar mai tsina da ta bayyana a kanu shekaru da dama da suka gabata. Daga cikin wanda suka san bayyanan mai tsina da dasisa da kulla a kai, akwai wani mutum wanda har yanzu yana raye, ya yi ta biyu wurare daban-daban yana yin lakcoci da kuma wayarwa mutane kai. Yace iya fahimtansa, kuma da can shi kafiri ne, ya san duk abin da aka shirya ka tura su mai tsina su je su koyo larabci domin su dawo su gurɓata wa musulunci tsarin gudanarwa a ƙasar Hausa. Yace kuma wannan abin ya danyi tasiri saboda an samu wasu 'yan siyasa a Kano sun daure ma mai tsina gindi, ta yadda sarkin Kano na wancan lokaci ya kore shi, amma gwamna da mai tsina ya zama kamar shi ne mai bashi nasara ko mai bashi sa'a, da ya ga ya ce sai ya sake dawo da shi. To to anan ne fa ne zo yi ta'addanci da ta'annutin da ya aikata a wancan lokaci yace amma wallahi mai tsini ne bai taba kwana ɗaya ba a duniya a matsayin musulmi kwana ɗaya yace mai tsini ne bai taba yi ba kuma har tafsiri yake da Ramadan bai taba kwana ɗaya ba a duniya a matsayin musulmi to suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin su ga sun karkatar da mutane a bin tsarin addinin musulunci yanzu ko wannan salo da aka kawo na ƴan addinin faira misali wanda suke kokarin cusawa mutane aqidan cewa ba a yin sallah ko kuma in ka samu sayyada za ku yi masha'anku da sayyada wani ne a gefe yake kallon masha'a kuke amma fa ku yanzu aikin lada kuke lada ma kuke samu ka murƙushe ƴar mutane kun yi zina ta yi zina da kai amma wai su abin su lada ne saboda yanzu ita sayyada ne kai sayyada kuma mutum yakan iya zuwa wurin matan aure ma tana wannan aqida din akwai wani yana ban labari ya je ƙauyensu ya tarar da wani mutum bai taɓa ganinsa ba shi kuma sai ga sun fito a ɗakin matan wansa a ƙauyensu shi ne sai ke tambaya wannan wane ne ya ga ce ai sayyadi ne kuma daga ita sai shi a cikin ɗaki ya fatattake shi ya kore shi ƴan garin suna cewa kai daidai wasu kuma suna cewa ba ka san abin da zai faru da kai ba ka taɓa sayyadi ya ce ga sharin su ba abin da ya faru da shi ce masa abin da kai kayi daidai kayi yaƙi kayi jihadi ta yaya ana kallo ana ɓarna ba za a yi musu magana ba wai yanzu idan ya kwanta da ita ya lalata da ita su abin su ba su na bane aikin lada ne wanda baya cikin wannan aƙida ne zai ga kamar laifi ne to lalle su Yahudawa da arnan duniya suna da dabaru iri-iri da suke amfani da shi wurin ganin cewa sun karkatar da mutane abin tafarkin Allah sun karkatar da mutane akan bin tafarkin tsira akan bin sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ita kadai ce kawai safinatu nuhi yawa ita ce tamkar safinatu nuhi kamar yadda manya-manyan malamai suka ambata as-sunnatu safinatu nuhi ka safinatu nuhi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam tamkar jirgin ruwan Annabi Nuhu ne man rakibaha faqad naja wanda ya riko da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam to hakika ya shirya kuma ya tsira ya kubuta daga fadawa lawanin halakakku maɓarnata a ban ƙasa zai zama daga cikin bayin Allah na ƙwarai wanda za su hautu dubbin tsira a nan duniya da kuma ranar alkiyama shi ne sai Allah ya mana kashe ni ya ce to ku sani duk wanda ya saki ya yi radda ya bar madaran addini to man banda ma shirin irin na mutane ba yanzu idan irin wannan shirkiyar na lalata na tashewa shi ne addinin Allah yanzu ka yadda kenan babanka zai iya yin wannan abu shi fa yanzu ya san babansa ba zai yi wannan abun ba babansa ko bai yi ba to in har kana ganin wannan abun kunya ne a ce babanka zai yi to yanzu ka yadda kenan zaka alakanta abun hatta ga irin su Shehu Mujaddadi dan podio da suka yi rayuwa a nan kasar Hausa idan kana ga zaka iya tura abun zuwa ga su Imamu na Malik bin Anas al-Imamu Darul Hijra kace sun yi irin wannan abun zaka iya tura abun zuwa ga sabban Annabi balle a ce kuma Annabi ne ya karanta a ce a lokacin manzon Allah ana zina kuma a ce wai aikin lada ne ha ko kada manzo Allah ya karantar da zunzurutun kyakkyawan dabi'a ne da nagarta innama bu'istu li utammima maharimul akhlaq Allah ya aiko ni ne domin in karantar da ku kyawawan dabi'u duk wani abun da abun ku kashi ne abun ku walakanci ne abun ku wannan abun kuna lissafa shi a matsayin rashin da'a rashin tarbiyya to musulunci ya karantar da wannan abun ciwon kar'ayi duk wani abun da abun ku kuma kuna kallon ba kazanta bane bai zama abun kunya ba abu ne nagartacce wanda a tsari na rayuwa a wurin kowa ya zama karɓaɓɓe cewa wannan abin nagarta ne to hakika musulunci ya karantar da shi kuma shine abin da ya kamata mutane su gido akai karantarwar sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman tsira a nan duniya da kuma a ranar alkiyama hakika duk wanda ya sake yardan jalla madaukakin sarki aikinsa ya rushe in ka yarda aikinka ya rushe kuma mu sani akwai abin da har yanzu suke cusawa wai ai sai mutum a yana cewa la ilaha illallah to tun da yana kalmatu shahada dan haka shi kawai zai do abin da zai ko ba zai halaka ba sai ka ce musu a wannan kun saba wa fahimtar magabata na kwarai dole ta tafai da muke da su na fiqh sun yi bayanai akan babul murtaddin babi guda suke a littattafan su da yake bayani akan wanda suka yi ridda to inda a ce ridda in an shiga ba a fita me zai sa kuma kawo wancan me yasa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana rayuwa ma ya dinga musu maganganu a sahabbai cewa su kiyaye su kula da harshen su innar rajul lalle yace mutum la ya takallamu bil kalma zai yi furuci da kalma guda ɗaya la yulqilaha balan baya ganin cewa kalmar muninta ya kai wani matsayin da zata zama kazantar da zata sashi ya shiga azaban Allah ya hawi biha fi jahannama sab'ina karifa amma za tantsara da shi cikin mutan jahannama yana murginawa daga ƙahar jahannam ma'ana daga saman jahannama hatta ya tafi zuwa ƙahar can ƙasan jahannama tsawon shekara 70 wanda wannan murginawa da zai zuwa ƙarƙarin jahannama daga ƙasa baya nufin cewa ya je masaukin sa a wannan kawai remedial daga saman jahannama ya fado ƙasa kafin a nema masa kurkukun sa ɗakin da zai zauna ina ne lojin dinsa sai bayan ya je ya tabo ƙasan jahannama sai ya daga shi kuma kai shi lojin din nasa a dalilin kalma guda ɗaya da zai fada kalma ɗaya tak za ta sa mutum ya halaka kamar yadda kalma ɗaya tak in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta iya saka mutum kuma ya tsira wanda wannan shine kwatankwacin abin da Abdullahi dan Umar ya faɗa ma wani yace kalmatun ataqatka fid dunya kalma ɗaya ta ƴantar da kai a fitinan duniya da kuma fitinan lahira ka yadda da Allah madaukakin sarki ka rungumi tsarin dokokin sa sai ka zauna lafiya ba abin da zai same ka a gidan duniya domin in ka rungume tsarin karantarwa da Allah madaukakin sarki ya ta harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zama ka makalkale ma wannan to babu ko shakka baka taba zama wa dan asara a rayuwa sai dai kai kullun ka zama kana cikin riba domin ka san duk abin da ya same ka dama Allah ya kaddara rabon ka abin da ya subuce maka kuma baka zargi ko tunanin cewa wani ne ya jawo wannan abin bai same ka ba shi yasa sai Allah ya jinjina daga ƙarshe yace innal ladzina amanu galle waɗanda suka yi imani wal ladzina hajaru kuma suka yi hijira saboda hijira din nan babban aiki hijira na daga cikin ayyuka mafi girma da sabon manzon Allah suka yi saboda kaman kai ne yanzu a ce kana zaune a Damba sai a zo a tursasa maka barin Damba a ce sai ka koma Azare ko sai ka koma Misau alhali Damban din anan aka yi kakannin ka ba kuma Damban din ka taso yanzu kana da gonaki na gadon gidan kana da gida wanda kai ka gina da kudin ka kana da shagunan ka na kasuwanci sai a ce to ka bar wannan gonakin ka bar gidajen naka da kake da su ka mallaka ta yi na gado ko kuma naka wanda ka saya da kudin ka ka bar shagon ka na kasuwanci duka ka fita tsangalimin ka sau dama sukan fita ne daga su sai kayan jikin su haka ake koran su daga birnin Makka sai a ce wannan gonakin da waɗannan gidajen da waɗannan kayan kasuwancin duka kun same su ne albarkacin Lata da Uzza tunda kun ce Allah Muhammadu ne Allah ku kuje can Allah Muhammadu ya ba ku haka kafirai suka dinga yin walakanci wa sahabban manzon Allah dan haka ko a ranar lahira idan mun ji wallahi su ake fara kira su sai sun shiga aljanna kafin kowa ya shiga haka manzon Allah ya faɗa bayan an zo an gama tsallake siradi an taru za a bude kofar aljanna fayunada munada sai mai kira ya kira ainal muhajirun ce ina muhajirai suke suce ga muna to ku zo su za su fara shiga awwalan fa awwalan wasabiqun alawwalina min almuhajirin wal ansar wannan su sun yi fintinkau to wannan kuma zaka gane kuskure ko kuma halaka ga duwan wanda zai na sukan waɗannan mutane bayan ayoyi mabambanta a wurare daban-daban a cikin alqur'ani an nuna girman matsayinsu da girman darajarsu da kuma kambama su da Allah madaukakin sarki yake da lafuzan mabambanta kaman anan da Allah ya ce innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani fa an ce allazina amanu koda ina ji ko kana ji ko muna jin ciwon da mu ake to wanda suka fi cancanta da wannan kira din sune sahabban annabin da suke zamani da shi waɗannan sanannun mu'minan nan sanannun mayakan nan na annabi sallallahu alaihi wasallam sanannun sahabban nan kaman suwa sayyidina abubakar kaman sayyidina umar kaman sayyidina usman sayyidina ali ammar bin yasir na makamantan su da fa su ake nufi kafin kuma lafazin allazina amanu za ta tasirantu akan ka ta yi kuma kafin nan shekaru nawa kusan shekaru 1000 kai kafin kai ka zuwa matsayin allazina amanu wannan aya da su ake sun yi imani kuma sun yi hijira sannan kuma sun yi jihadi da dukiyoyin su domin addinin Allah ya kai ga gaci har sannu a hankali addini ya iso gare mu shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace ulaika yarjuna rahmatan lahi waɗannan su ne tantagaryen masu tsammani su samu rahaman Allah wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne da jin kai ga bayansa saboda haka ko kai yanzu da kake nan in kana son samu rahaman Allah kana iya samu idan ka kiyaye ka yi da'a ka bi dokokin Allah sau da kafa kana iya samun nasara a rayuwa kuma ba za ka zame ba ka fada daga cikin halakaku bisa tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma nan zamu dakata sai in Allah ya kai mu gobe zamu tashi akan bayani dake biye. Yas'alunaka an al-kamr wal maisir, suna maka fatawa akan al-kamr wal maisir, shan giya da kuma caca. Zamu zo mu ji bayanin shan giya da caca biyu hukuncin su idan Allah ya sa mana rayu gobe. Muna addu'a abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah ya sa duka mu yi tarayya a cikin lada. Abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'an ya fahimtar da mu waɗannan kurakuran da zamu iya gyarawa, ya kuma cire fahimtar kurakuran a cikin zukatanmu. Akwai tambaya ko ƙarin bayani?
Na tambaya kan